موجن نقل ما كماله ترامو لم يستهال ممكن أوج البا قلب الحقائق لزوما أوجبا لمن رسل الكرام يسلك أمانة تبلغهم يهق مهال الكذب والمنهي كأدم تبلغها زكي يجوز في حقهم كل أرد ليس مؤديا لنقص كالمرد لو لم يكونوا صادقين للزم أن يخيب الإله في تصديقهم إذ موجزاتهم كقوله وبر صدق هذا العبد في كل خبر لو انتفت تبلغوا لو كانوا ختم أن يقلب المنهي داءة لهم جواز الأعراب عليهم هجة وقوعها بهم تسلل الحكمة وقول لا إله إلا الله محمد أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني كان لذا علامة الإيمان وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها الأمور تفوز بالذكر يرشي والسمع جي والبصر دقني والكلام جمجانا wannan dalilansa bin naqli sun tabbata a ainihin shiratowa a nafsi kama ma kamalihi tare da ainihin kamala turam da aka yi shi ma'ana yana da dalili naqli yana da dalili aqli dalili naqli an shirato a nafsi Allah yana cewa huwa sami'ul basir yana cewa kallama Allah Musa ta kadima a dalili na ainihin hadisi manzo Allah yana cewa ku sauke wa kanku ba kuna kiran wanda ainihin kurma yawwa to kaga wannan duk dalili naqli ne dalili aqli kuma shine yace ma kamalihi tura ana nufin wannan ainihin sibobin suna tabbata ma kamali tare da kamalin shi ne duk wanda baya ji baya gani baya magana ai naki shi ne shi kuma Allah kamili ne babu wani sifa na nakasa da zaka danganta shi ga ubangiji a hankali tunda idan ka danganta rashin ji ko rashin gani ko rashin magana ga ubangiji sai mu ce to kenan makhluki yafi khaliki kamala tunda makhlukun dukkan su mafi yawan zaka samu suna ji suna gani suna magana to ya za a yi wanda ya halitta a ce wanda aka halitta ya ko wanda ya halitta kamala saboda haka kaga dalili asali zai nuna ma cewa waɗannan sifofin Allah ne tunda sifofi ne na kamala rashin su kuma naqasu ne ko naqasu ya koru ga ubangiji turam da aka yi nufi ba yawanci irin wannan abubuwan shi kuma bai ce yake da su لو استهال ممكن أو وجب قلب الحقائق لزوما أو جب يشل لو دا أشي ممكن وند زيو يسابو زيو يزمو بابو شي دا أشي استهال زيو كورو أشي قطة قطة ممكن كورلين بزيو أيش با أشي غاوان أبو ممكن أما كورلين بزيو أيش با أو وجب ko kuma a ce ga wani mumkini wajibi ne yin shi akan Allah to wannan kaga da aujaba ya wajabta kalban haqaiqi juyar da haqiqoqi na ainihin jawaz ba mun ce fi'il kulli mumkinin aw tarkuhu jaizun ba to yanzu kaga haqiqa na dalili aqli ya nuna ma cewa duk wani abin da da ba shi ya samu to wannan abin samuwar shi da rashin shi gaba ɗaya suna da tsaga ubangiji ma'ana samuwar shi da rashin shi daidai ne a wajen ubangiji babu wanda samuwar shi zai zama wajibi babu wanda samuwar shi kuma zai zama mustahili ko to yanzu da a ce kuma akwai wani mumkini wanda za a ce shi samuwar shi mustahili ne ko kuma a ce samuwar shi wajibi ne kaga da za a rusa wancan hakikan da ya tabbata a hankali cewa samuwar komai ko rashin shi jaizi ne yawa saboda kaga wannan shi nuna ma babu wani mumkini da ya zama mustahili sannan babu wani mumkini wanda samuwar shi yana wajibi kawai kowane mumkini samuwar shi da rashin shi gaba ɗaya jaiz ne aha yace yajibu li rusuli kirami sidiku amanatun tabdigu mi hiku a sidiku gaskiya yajibu yana wajaba da rusuli kirami ga manzanni masu daraja masu gaskiya ne duk abin da suka zo da shi ya ainihin mudabaka da ainihin abin babu wani manzon da zai faɗi wani abu in an ji an bincika a ga wannan abin da ya faɗa din ya saba da ainihin shi abin da ya zo da shi amanatun haka nan amana wajibi ne a haƙƙin manzanni amana shine ainihin rashin haici manzanni ba sa saban Allah duk abin da Allah hana suna biyayya daidai ba sa sabawa
na'am
tabliguhum da isar da sako na manzanni kowanne manzo ne isar da sakon Allah ne babu wani manzo da yake da kitman ko yin sako wannan sifofin yana cancanta ga manzanni
na'am
mahalun al-kazibu kaje kenan a shekariya ya koru ga manzanni tunda kace jibril musulmi kira ni sibu
na
wal manhiyu aka nan duk abin da shari'a ta hana ya koru ga manzanni tunda kace amanatun amana ya tabbata gare su
na
kalami tabligi kamar rashin isar da sako ya koru ga manzanni tunda kace tabliguhum isar da sakon su wajibi ne a cikin sibofi na manzanni ya zaki ya kai mai hankali
na
yajuzu bi haqqihim kullu arad yana halatta cikin haƙin manzanni kullu arad dukkan wani bujire bujire abuwa masu bujirowa wanda laysa mu'addiyan li naqsin ba zai sadar zuwa ga ainin tawaya ba kalmarat kamar lafiya duk wasu bujire bujire na abubuwa in aka ce bujire bujire abuwan da suke bujirowa suke faruwa kamar ci kamar sha kamar yunwa kamar bacci zaman azo a daki mutum kamar mutum yau a ce ainihin baya nan gobe a ce ya dawo ya je kasuwa ya dawo to ire-iren wayannan bujire-bujiren abubuwa na mutuntaka duka ya halatta ga manzanni amma fa wanda ba zai sadar zuwa ga na ƙasa ba kamar yanzu makanta na ƙasa ne kurmantaka na ƙasa ne baibaitaka na ƙasa ne duk annabawan Allah Allah ya tsirar da su daga ire-iren wayannan sufofi na ƙasa ne lau lam yakunu sadiqina to kaga yanzu anan mun fadi ainihin sifofi na manzanni to ga dalili akali na ainihin wa'innan sifofin shine yace da yace yajibu lirusulil kirami siduku law lam yakunu sadiqina da manzanni ba masu gaskiya bane shi sai yace in saboda mu'jizatuhum mu'jizozi da Allah ya ba wa manzanni ka qaulihi ai wannan mu'jizozin kaman fadin Allah ne wa barra halin ubangiji ya nagarta kaman fadi ne yayyace sadaka hazal abdu fi kulli kamar wannan mu'jizan da Allah ya ba wa manzo wanda dama mu'jiza Allah yana ba wa manzo ne saboda ku tabbatar da daga Allah yake ku yadda abin da yake da shi to wannan mu'jizan in ka lura ai lisanul hali ne wanda yake nuna sadaka hazal abdu wannan bawan ya faɗa muku gaskiya fi kulli kabar cikin dukkan labarin da yake muku da shi tunda mu'jizan Allah yana ba wa manzo ne saboda al'umman da aka turo shi din su yadda da shi dan ya zo da wani abun da wani maluki bai sai ba in ba manzo ba to kaga in ka danganta wa manzanni ƙarya kenan wa ka ƙaryata Allah ka ƙaryata kenan kuma Allah ya tabbatar da masu gaskiya ne saboda mu'jizozi da ya ba su kaga da yi aka yi
kenan
ya ce kuma lawin ta fa tabli kin ba mun ce tablibu hun ba da a ce isar da sako din zai koru a ce manzanni ba su isar da sako ba ko kuma a ce akwai wani sakon da manzanni suka koye au ko kuma khanu da za a ce ainihin manzanni sun yi haƙinci kin ba mun ce amanatun ba manzanni ba su amana ne da a ce manzanni su ma sun yi haƙinci sun saba wa Allah to da hukim hagani da hukim da an wajabta an yi kalibar manhiyu abubuwan da aka hana din abubuwan da suke na haramun da ya zamo da'atun ya zamo abin biyayya da hungare su yanzu misali ai Allah ya ce mu bi manzanni ko la karkana la kun fi rasulillahi iswatun hasanatu to da a ce manzanni ba su isar da sabon Allah ba da a ce sun saba wa Allah sun ya inci da rashin isar da sakon Allah da saba wa Allah da shi ma ya zama biyayya ga Ubangiji tunda Allah ne yake mu bi su to tunda Allah ya ce mu bi su da a ce sun saba wa Allah mu ma mun saba wa Allah wannan sabon da shi ma biyayya ne tunda Allah ya ce mu bi su gaba daya kaga wannan shine dalili akali da zai nuna ma cewa manzanni ba sa sako manzanni sun isar da sako jawazul arabi halaccin bujire-bujire alaihim ga manzanni hujjatu shi kuma hujjan shi a hankali shi ne hukuma biyu aukuwanta gare su ba suna cewa menene suke cewa menene yake cewa wai yaya za a
yi wannan
yawa ya kula da mun shi din azwaki kaga ai kafiran ne suke bada ta saboda abin da idan su ya gani ne sai yi to kaga hukuma ne au ko wayennan abubuwan bujire-bujire ga manzanni din shi ya tabbatar mana cewa halarci na ainihin arabil bashariya ga manzanni to menene hikimar shi tunda ne manzanni su ne ke yin halittar Allah ai ya kamata misali a hankali a bambance su da sauran ordinary halitta ko to me yasa aka zuba su yadda kowa yake rayuwa suke rayuwa yace hikimar to hikimar shi ne ta sannin rarashi Allah yana hakuntar da su ne cewa duniyar nan ba komai bane ba gidan jazaki bane ba gidan sakamako bane ku bari bambanci din yana zuwa sai ran da aka wayi gari a lahira ba annabi yana cewa da duniyar nan ta kai kuken sauro a wajen Allah da kaburi bai sha koshi ba to hayin ba to kaga wannan tasalli ne tunda duniyar ba komai bane ku bari ku rayu yadda kowa yake rayuwa shine hikiman da yasa aka bar manzanni bujire bujire na mutum daga gaba ɗaya yake samu ba wai ana nuna cewa wai da su da mutane gaba ɗaya ne ɗaya bane ba to wannan kaga shine sifofin da ya wajaba mutum ya san su ga manzanni da sifofin da suka koru da kuma sifofin da suka ainihin zama ja'i wa qawlu la ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilahu kai 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 yalla wa qawlu la ilaha illa allah fadin kace la ilaha illa allah babu abun bocewa daga gaskiya sai Allah
na'am
muhammadun arsalahu ilah annabi muhammadu ubangiji ne ya aiko shi idan mutum ya faɗi wannan yajma kullu hadhihi ma'ani wannan kalman ya taro dukkan wannan ma'anonin gaba daya
na'am
yanzu misali in kace la ilaha illa allah ya kunshi sifofin Allah na wajibi guda 20 da sifofin Allah mustahil guda 20 da wannan sifa ne ja'izi guda 1 gaba ɗaya la ilaha illa allah ya kunshi su in ka bi ainihin ma'anar la ilaha illa allah muhammadun arsalahu ilahu tunda shi annabi muhammad shine shugaban manzanni to shi kuma ya kunshi waɗannan ainihin sifofi na manzannin gaba ɗaya yajma'u kulla hadhihi al-ma'ani yace kana liza alamatul imani saboda wannan nima wannan kalmar sai ya zama alamatul imani shine alamar imani duk mutumin da yayi imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah to wannan ya zama shine alama na imani shine alama da ya samu cikakken imani inda ya san waɗannan da ainihin manonin su gaba daya aha wanya abdal wujuhi zikri wannan la ilaha illallah muhammadur rasulullah shine ainihin mafificin fuskokin zikiri gaba daya babu wani zikirin da yake wannan saboda haka fashdal biha ka shagaltu da wannan zikirin al'umura ya rayuwanka gaba daya karkana mu da la ilaha illallah muhammadur rasulullah tafuz zaka rabanta bi dhukri da ajiyan lada mai tsada ranar tashin kiyama aha Oh, my God.